Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 sai 60. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su da ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da lord da kuma niya kuma na iya samu mu a Alpha Radio da kuma sun dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Hafsat Dalla dan mai soro da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa tsohon ministan wasanni wanda yanzu shine shugaban jami'ar PDP na jihar Plateau Damishi Sango ya samu kansa shi da mutane hudun da aka rike domin neman kudin fansa wanda akan wannan batu na sace mutane ya yi garkuwa da su ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wace hanya kuke ji ko kuma hanyoyi kuke ganin ya dace a bi domin dakile wannan munar tabi'a. Haka kuma muna dauke da rahoton zanga-zangar lumana da masu fafutukan kawo wato dawo da sauran yan matan Chibok suka yi domin tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya batun sauran yan matan Chibok din su 113. Sai dai yau ba za mu samu damar kawo muku labarin wasanni ba kuma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani mutum ya tayar da bam wanda ke daure a kirjinsa a kusa da babbar tashar motocin safa ta birnin New York a yau Litinin wanda yayi sanadiyar raunata shi tare da wasu mutane guda uku. Abinda magajin garin New York Bill de Blasio yayi wa lakabi da harin ta'addanci. Kwamishinan 'yan sandan New York James O'Neill ya bayyana cewa mutumin da ake zargi da aikata wannan shine Akayed Ullah dan shekaru 27 da haihuwa wanda a yanzu haka yana kwance a wani asibiti a hannun 'yan sanda ana yi mishi jinya. O'Neill ya fada wa 'yan jarida a yayin da yake tare da magajin gari de Blasio da gwamna Andrew Cuomo na jihar New York cewa da gangan Akayed Ullah ya tayar da wannan bom da ke jikinsa wanda daga bisani aka gano cewa bom ne da ake hadawa a cikin sanduki ko bututu. Hukumar ayyukan kwana-kwana ta birnin New York ta tabbatar da cewa akwai wasu mutane uku da suka ji rauni amma ana sa ran duk za su warke.
A yau Litinin, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa yana da yakini kasashen Turai za su maido ofisoshin jakadancin zuwa birnin Kudus kuma su dauke shi a matsayin babban birnin na Israel. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na shirin aiwatar da hakan yayin da yake magana a birnin Brussels a gefen shugaban harkokin wato wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Federica Mogherini, Netanyahu ya ce hakan da Trump yayi ya fito fili ne da abin da yake a bayyane. Kuma dama ginshikin cimma zaman lafiya shine aiki da abin da yake na zahiri. Sai dai Mogherini ya ce kungiyar ta tarayyar Turai za ta ci gaba da bin yarjejeniyar kasashen duniya akan birnin na Kudus har sai an sasanta lamarin. Kalaman da suke nufin ba a tare da hukuncin da Trump ya yanke kenan. Mogherini ya kara da cewa maganin da sai an zai kawo zaman lafiya a kasashen Isra'ila da Falastino shine a saka birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da Falastino.
Rahotanni sun bayyana cewa jerin fyaɗen da jami'an tsaron Myanmar suka yi wa mata 'yan ƙabilar Rohingya an yi su ne a wurare da dama kuma an shirya su cikin tsari a cewar kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Kamfanin dillacin labaran ya ce ya gano kamanni kan yadda aka yi fyaɗe ga mata da dama yayin wasu hirarraki da aka yi da matan da 'yan mata 29 waɗanda shekarunsu ya kama daga 13 zuwa 35 waɗanda kuma suka tsere zuwa Bangladesh. Kowace mace daga cikinsu ta ce gungun maza ne suka yi mata fyaɗe kuma ga baki ɗayansu banda guda ɗaya sun ce mazan suna sanye ne da kayan sojoji. Mata guda da ta ce maharanta suna sanye ne da farin kaya ta kuma kara da cewa makwabtanta sun gane cewa mazan da suka mata fadan su ne aka girke su a wani shingen binciken sojoji. Da yawa daga cikin matan sun ce kayan sarkin masu musu fadan suna dauke da wani tambari na mashi ko tauraro a jiki wanda a cewar kamfanin dillancin labaran na AP alama ce da take nuna rundunonin dakarun Myanmar. Harin da aka kai wa matan ya auku ne a tsakanin watan Oktoban shekarar 2006 zuwa tsakiyar Satumba a cikin ƙauyukan Myanmar da ke jihar Rakhine. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Yau Litinin ce ranar ƙarshe ta ragewa ‘yan takara a wani zaɓe na musamman da za a yi domin cike gurbin Majalisar Dattawan Amurka da za su gamsar da masu kada ƙuri'a cewa su ne suka cancanci su wakilci jihar ta Alabama. Mun san su waye mu a Alabama, ɗan takara Don Jones na jam'iyyar Democrat ya faɗa wa mabiyansa a wani gangamin siyasa da suka yi a jihar Lahadi. Wannan zaɓen za a yi shi ne don mu nuna wa duniya su waye mu da kuma matsayarmu, Jones ya ƙara da cewa. Royce Moore, ɗan takarar jam'iyyar Republican, yana samun taimako daga shugaba Donald Trump, wanda ya naɗi wani saƙon wayar tarho da ake aikewa ga mazauna Alabama ta wata hanya da aka tsara. Trump ya ce idan Jones ya ci zaɓe, zai zama ɗan amshin shatan shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa, wato Chuck Schumer da kuma Nancy Pelosi a nan. Amma Moore zai bar shugaban ƙasa ya cimma muradunsa. Zaben da za a yi gobe Talata zai tantance wanda zai maye gurbin Jeff Sessions ne, wanda ya yi murabus kuma ya karbi babban Attorney General na Amurka. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin satin ta gabata ne aka sace shugaban jam'iyyar PDP na jihar Plateau, wanda kuma tsohon ministan wasanni ne na Najeriya, Damishi Sango, ya fada hannun masu sace mutane a yi garkuwa da su. Amma Zainab Babaji ta shaida mana cewa an sako shi. Ga dai Zainab din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu garkuwa da mutane da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuma tsohon ministan wasanni a Najeriya Damishi Sango sun sako shi tare da mutane hudu da suka yi garkuwa da su. Da yammacin Larabar da ta gabata ne da 'yan bindiga suka sace shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau tare da wani kusa a jam'iyyar Emmanuel Magni da wasu mutane uku a yankin Jere da ke jihar Kaduna a hanyar su ta zuwa Abuja wajen taron ƙasa ta jam'iyyar PDP da aka gudanar kwanan nan. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. John Akans, ya tabbatar mun cewa an saki shugaban jam'iyyar ta PDP da sauran mutanen da ke tare da shi, kuma suna cikin ƙoshin lafiya.
Muna godiya ga Allah, kuma muna godiya ga duk 'yan Najeriya da suka yi masa addu'a, kuma wanda suka taimaka aka sauko shi. A yanzu kamar yadda kike kira, amma motan, duka jikin motan da aka kama shi da shi, bullet ne a jikin motan ga baki daya. Wannan taimako Ubangiji ne Allah, kawai taimako Ubangiji ne, in ba haka ba da su ma sun kashe shi. Amma muna godiya ga Allah, yana gida lafiya kalau, babu dukan su biyar a cikin motar, ba wanda ya samu rauni ko wani abu.
Amma sun yi bayani irin halin da suka fada a ciki?
To, bayanin su dai sun ce yunwan da gwamnati nan ta sa su a ciki ne suka shiga wannan abun, ba da son su ne su yi wannan abun ba.
Wato su 'yan bindigan kenan da suka sace su?
'Yan bindigan suka sace su. An kama dattijo kamar wannan a sashi ya yi tafiya ya taka da kafa da kusan awa 24. Ai, wannan kamar kisa ne. Haka da suka sako su kuma sai suka ba su, aka ce su yi tafiya aka ba su torch. Don ya sako su aka ba su torch. Torch ne aka ce su yi tafiya kusan awa 22 kafin suka samu hanya.
To, amma wani zai so ya san kokarin jami'an tsaro ne ko kuma dai haka kawai su 'yan bindiga suka ga ya kamata a sako su?
To, jami'an tsaro su yi nasu aiki. Kuma addu'a mutanen Najeriya, kuma Allah ya ji addu'an jama'a haka suke su.
To, kwanaki da muka yi bayani da kai sun yi maganan kuɗin fansa wajen miliyan 100, kun biya kuɗin ne?
To, wannan dai ba ga na samu takaitaccen bayani ga wannan ba. Yanzu dai ina kan magana muna kan samu sako ya riga ya shigo gida, ina tare da shi ne, yanzu muna magana da shi. Yanda nake miki magana, muna tare da shi ne, mun gama addu'a kenan. To, ba murga mun samu takamaimen takace ba, sai mun samu yan jam'iyyar tsaro ne za mu ji yaya aka yi.
To, amma yanzu da aka soko su suna cikin halin ƙoshin lafiya ko kuma sun
tsayayyara? Yana cikin halin ƙoshin lafiya sallau ba, abin da ya sami yin sai dai matsalar da muka samu shi ne aka bar su kwana uku ba abinci ba ruwan sha. Matsalar da aka samu kenan, amma in Allah ya yarda suna cikin lafiya, dukan su biyar.
Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau kenan, Mr. John Akans. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zaman lafiya shi ne cigaban Najeriya. Mu yarda da 'yan uwa ban da kushi ko zagin wani. Lallai
To Allah ya kyauta, a Abuja ko kungiyar fafitukar adawa da ƴan matan Chibok ne suka yi zanga-zangar lumana domin tunawa gwamnatin tarayyar Najeriya inda batun sauran ƴan matan Chibok 113 ya kwana. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Let's say women bring them back now. Women lecturers bring them back now. Chibok girls never to be forgotten. Chibok girls never to be forgotten. Chibok girls never to be forgotten.
Muryoyin ƴan fafutukar ganin an kwato ƴan matan Chibok kenan waɗanda aka fi sani da BBOG suke zanga-zanga a kofar fadan shugaban ƙasa a Abuja inda a yau suka kai korafe-korafe iri daban-daban a game da ƴan matan na Chibok da aka sace su to ranar 14 ga watan Fabrairu na shekara 2014. A yau dai kungiyar ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari ne kamar yadda ɗaya cikin shugabannin kungiyar Aisha Yusufu ta bayyana mani.
Ya kamata a fito da rahoton da aka yi bincike akai akan me ya faru ya aka dauki ƴan matan Chibok saboda duniya mu san menene ake ƙasa kuma menene gaskiyar magana.
To yaudara ko aka san haka dai ɗaya cikin shugabannin kungiyar kuma wanda yake jagorantar ƴan asalin Chibok a cikin birnin tarayya Abuja Mr. Tsambido Hozaya yayi ƙarin haske akan dalilan da yasa suka fito a yau din nan.
Akwai waɗansu wurare a wancan jiha din wanda ba a iya shiga ko sojojin Najeriya ba su isa su shiga ba. Akwai hanyoyin da ba su isa su bi ba har wayau. Ga ƴan mata nan har yanzu suna cikin hannun Boko Haram wanda aka samo ma ba wai an je an kwato su da karfi bane. An je sun je sun zona a tebir ne suka yi yajenya. In ka yi yajejenya da wani ba da karfi ka karba ba ka ce ka fi karfi shi ta ina suka ɗiba suka basu in sun fi karfi su karba gaba ɗaya mana ga shi abin malamai na jami'a Maiduguri da sun je neman mai an kwashe su ba su iya sun je sun karɓi ko ɗaya ba ba su iya ma su ba mu labarin cewa ga yajejenya da muke yi da su ba su iya wannan ba ga ƴan matan Lasa har da police women a cikinsu. Aka ɗiba ba su iya gaya mana komai akai ba su ce sun ci kafin Boko Haram ta ina.
A cikin ayarin 'yan kungiyar na yau waɗanda suka yi tattaki zuwa fadan shugaban ƙasa akwai Madam Bege Nehemiah Yusuf, uwa mahaifiya ce ga Dr. Solomon Nehemiah Yusuf, malami a jami'ar Maiduguri kuma ɗaya cikin waɗanda 'yan ta'addan ke garkuwa da su.
Yaro na shi ne Dr. Solomon Nehemiah Yusuf, yana aiki a University of Maiduguri shi lecturer ne, yana da matarsa da yaransa guda uku. Shi ne kenan muna bin baya muna roke gwamnati, shugaban ƙasa da gwamnoni, gwamnan Borno, gwamnan Yobe, su tashi House of Senate, House of Rep, su taimake mu, su an ji tausaye mu. So an sa kuka mu don a cire mana yaran nan.
A yau dai kwanaki 1336 kenan da ƴan kungiyar Boko Haram suka kama ƴan matan Chibok ta garkuwa da su. A baya-baya dai an sako ƴan mata 82 amma har yanzu 113 na hannunsu. A ciki akwai malaman jami'an Maiduguri da kuma matan Lasa da aka kama su a lokacin da suka je jana'izan ƴar uwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce, kada mu bar ta ta wargaje.
To Allah ya kyauta, kafin mu bude muku layukan mu sai a shakata da wannan.
Shin sanin ciwon kai a kullaiyaye kowa ya kama diyan sa saboda ɓata gari. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kuma da lamun samu kiran harko daga Maiduguri, waye daga Maiduguri?
Akan bayanin da yake a yau, bayanin labarin da yake.
To, bari za ka ji, ka ci gaba da sauraro. To, madalla, muna sauraronku, za a kira mu ne yau domin a bayyana mana ra'ayoyinku, shin wace hanya kuke jin ya dace? To, mun samu kira daga jihar Niger. Waye daga Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne daga Niger?
Sunana Malam Bala na Buta na Kura Kanji.
Bala na Buta, to don Allah ka share rediyonka saboda ga abin na ƙara.
Wallahi ban tare da rediyo, fadar network ne, ban tare da rediyo
na. To jamuje Bala na Buta.
Hello?
Jamuje.
Hello?
Aya Kaduna waya Niger yake. Kaduna waya Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Usman Madaci, karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Wa alaikum salam. To me ra'ayinka kan wannan maudu'i na
yau? Da dan ba ku shawara ne kadan kafin nan. Za a ba da maudu'i lokacin da Abu Lalaya dan kuma maimaita maudu'i dan ba kuwa ne ya so maka muku daga farkon shiri ba. Shawara ta ta farko, nagode, Allah ya sa tashi lafiya, dan ni ma kaina wallahi ban ji maudu'in ba. In kuma zaka faɗa min to wanda za.
To insha Allah zaka je a lokacin saboda akwai mutane kan layi. Waye mai kira na gaba?
Alhaji Kasim ne daga Katsina.
To Alhaji Kasim dan ga karje rediyon ka don Allah.
To.
Ko me ra'ayinka?
Na kashi ta.
To
ra'ayina game da wani masu sace mutane ko ku.
Me ya kamata a yi?
Masu garkuwa da mutane. Abin da ya kamata a yi. Gwamnati ta sa matakan tsaro kamar mu nan Katsina. Daga nan inda nake
a ina
ko wani abu ya samu nan cikin binnin Katsina ya tuni
to
ko wani abu samu zaka yi tafiya wajen kilo daya babu jami'in tsaro ko guda kaga komi yana yi afkuwa lalle ya kamata gwamnati unguwa ta sa jami'an tsaro kamar yadda ake yi da
to me kake ganin me kake ganin ku kuma mutane ya kamata ku ba da gudunmuwa a wannan
kuma mutane abin da za su ba da gudunmuwa duk abin da ba su yarda da shi ba
su
kai makuma rahoto
to mun gode kwarai Mallam Kasimu bari mu je Jos yanzu waye waye a Jos
Bello Abdullahi ne daga Dusgadar Bako
to Mallam Bello Abdullahi me ra'ayinka game da wannan batu
gaskiya wannan al'amari da kuke tattauna abin da gwamnati ya kamata ta duba ne sosai matuƙa
to su mutanen gari fa ayya layin bella ya tsinke muna magana ne akan wace hanya kuke jin ya dace a bi domin dakile sace mutane ana garkuwa da su kuma to muna samu kira da Kaduna waye da Kaduna
Mahmuda ne tsaye daga ranin kura
to Mahmuda me ra'ayinka
eh game da wannan maudu'i da kuka dora shi gaskiya mun yi mana sosai
me gudunmuwa
gudunmuwa waɗannan masu garkuwa da mutane tsakani da Allah su fi magana rashin aikin yi a wannan harka
to yanzu kana gan
irin halin da muke ciki mu a jihar Kaduna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talauci ya yawa ga rashin aiki mu mun rasa wannan yin da zamu sa rayuwar mu sai dai gwamnati zai ta taimake mu
amma kana ganin dalili ne Mahmudu don ba aikin yi sai mutum ya ce ya kama sana'ar sace mutane na garkuwa da su
eh to kaga ai matsalolin da ake samu gaskiya talauci ne amma kuma akwai dai san zuciya gaskiya a ciki
to mun gode kwarai Mahmudu muna nan Kaduna har yanzu waye a Kaduna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wace magana
kana magana da Alhaji Basulube daga nan
to Alhaji Basulube me ra'ayinka
ni da ra'ayina kawai duka jama'a su ji tsoron Allah kawai kuma ga Allah saboda abun da ya sa idan ka dibi duka yanayin mutane abun gaskiya akwai ma tsoro saboda Allah domin aiki su ma hukumomin aikin da ya kamata a yi ana dan kauce saboda Allah domin aikin domin mutum in an kama mutum za ka ji an ce gawa ne an kama da kuma gobe sai ka gan shi waje. To kaga wannan abun akwai tsoro ciki domin Allah.
To mun gode Haji Basulube, yanzu bari mu je Jigawa, waye a Jigawa?
Assalamu alaikum. Bala ba sare jawon daga Jigawa tarayyar Najeriya.
To Malam Bala, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ni ra'ayina shawara zan bayar ga gwamnatin tarayyar Najeriya.
To jawo ji.
Kamar yanda suke mutanen nan suke kawo. Kamar wadda jami'an tsaro helicopter da za su ke yawo a sama, in su a ƙasa suke to ai su a sama suke. To kaga hadda haka da haka za su gano gurin da suke kaiwa mutane. Na gode murya Amurka.
Allah sa gwamnati ta ji wannan shawara na ka kuma a amfani da shi. Yanzu muna jihar Bauchi, waye a jihar Bauchi?
Salamu alaikum. Alhaji Ibrahim Kalma sai Garba, kana lafiya?
A Ladan Ibrahim a yau ne.
Ladan Ibrahim kana lafiya? Kana magana da Sumaila Park, kuma da karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi.
Sumaila?
Na'am.
To ja mu je.
To alhamdulillah, a yau dai maudu'in da kuke yana burge mu gaskiya akan magana masu sakan
mutane.
A gaskiya dai, gaskiya mu a jihar Bauchi alhamdulillah, don gaskiya matakin da jihar Bauchi ɗauka abin ya yi tsari, da wasu jihohi za su ɗauki kamar irin jihar Bauchi alhamdulillah.
To faɗi mana ko jihohin sun je?
Kamar wasu jihohin da za su ɗauki tsarinmu na jihar Bauchi alhamdulillah, mu mun samu wasu 'yan kwamiti haka, ta haɗa gwamnati, ta haɗa da su mutanen da suke yankuna cikin dajin, aka haɗa da su alhamdulillah, ana ayyuka da su. Abin mamaki ma da zai baka, wanda ma baka san yana aikata wannan abu ba, sai ka gani a cikin wannan al'amari. To amma Allah cikin ikonsa dai, gaskiya dai mu jihar Bauchi an daki da wannan abu, yanzu dai mutanen mu gaskiya muna zaune lafiya alhamdulillah.
To Allah sa sauran jihohi su koyi da wannan tsari da jihar Bauchi ta yi. Muna Kaduna yanzu, waye a Kaduna? To Malam, mun gode Malam Sumaila. Waye a Kaduna?
Lade Ibrahim yau, barka da lafiya.
Barka ka dai.
Yawwa, sunana Murtala, ana kiranku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, ja mu je. Wayo, Lai Murtala ya tutsu. Muna Taraba, waye a Taraba? To Bello, me ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ra'ayina akan wannan batu shine kawai akwai sakaci ma irin na gwamnati ma akan wannan lamari. Don wani lokaci za ka ji an ce an kama mutanen da suka yi wannan batu, kuma za a ce wai waje kaza a kawo kuɗi kaza a fiya karuwa ne. Sannan kuma sai ka ga gwamnati a lokacin ya kuma ɗauki matakin da za su yi a jin kafa wanda zai kai kuɗi ya gane wane ne a cikin kama su wani.
To Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara naka Malam Bello. Yanzu bari mu je Kano, waye a Kano?
Yau ba Kano ne, wato Umar Ofisa Unguwa Okunlayi mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano Najeriya.
Umar, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a nan Ladan Ibrahim a yawa. Dole ne a zauna a zama cewa mun samu salaha guda ɗaya. Na farko dole mu magance aikin yi. Na biyu dole mu daina samun shugabanni da za su kwasa kuɗi da muke gani da yawa, wanda suna ganin cewa wutulaka ba sa iya zuwa wannan madafin iko. Na uku dole ne a haɗa kai, ya zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurin ka ɗaya, duk wani magani da yake ya kamata mu haɗa kan maganin mu, fara tun daga unguwanninmu, wato tun daga mai unguwa zuwa kan dagaci, tun daga nan za kamata a fara tsaro har zuwa kowa ya san kowa. In dai aka yi haka za a magance irin waɗannan tsaro. Wannan shi ne dai a takaice Ladan Ibrahim a yawa, Umar Ofisa Unguwa Kulayi mai da kanan jihar Kano nake cewa a tashi lafiya.
To mun gode Malam Umar mai Kano da wannan gudunmawa na, kuma da fatan Allah sa gwamnati ta ji wannan kira da kai ko kuma shawara da ka baya. Da kuma kiran Umar ne muka kawo ƙarshen kira yanka, yadda za mu iya ɗauka yau. Sai gobe don Allah ya kai mu a ji mu da wani sabon maudu'i, sannan kuma a kira.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin hanci yin karan tsaye ne ga madafun iko a kowane mataki da ke shafar kasashe masu arziki da matalauta, a bangaren gwamnati ko kamfanoni masu zaman kansu. Cin hanci na kawo nakasu ga cigaba da rashin tabbaci ga tubalan demokradiyya, da kuma taimakawa wajen aikata laifuka na ƙasa da ƙasa da ta'addanci. Haka zalika yana gurgunta kasuwanci yana tsoratar da masu saka jari kuma yana yin kafar ungulu ga habakar tattalin arziki kuma yana kawo nakasu ga ci gaba musamman a kasashe masu tasowa. Shi yasa a shekaru 13 da suka gabata zauren majalisar dinkin duniya ya amince da wata rajejeniyar yaki da cin hanci da ake kira UNAC a takaice a matsayin wata hanyar dakile ayyukan cin hanci. Makadashin shugaban hukumar kula da kwayoyi masu samaye James A. Walsh a taron hukumar na kasa da kasa da aka yi a karo na 7 ya ce an samu ci gaba a dokoki da kuma kudurin hukumar da hadin kan kasashen duniya inda aka kwatanta da shekara ta 2005 sai dai har yanzu akwai sauran aiki. Ya kara da cewa taron ya samar da hanyoyin daukar matakai domin yakar cin hanci inda har shugabannin siyasa suka himmatu suka yi amfani da rajejeniyar ta yadda ya kamata. Amurka ashe take ta taimaka da kuma aiwatar da kudirin na majalisar dinkin duniya akan cin hanci a gida da waje. A shekarar 2016 Amurka ta yi nasarar aiwatar da wata doka na yaki da masu ayyukan cin hanci a kasashen waje akan wasu manyan kamfanoni kasashen waje 28, inji Mr. Walsh. Tun a farkon shekarar 2010 Amurka ta kwace fiye da dalar Amurka biliyan 3 da aka samu ta haramtun hanyoyi ta hanyar shirinta na Cryptocracy Asset Recovery Initiative inda aka maida fiye da dalar Amurka 150 kuma ana aiki akan maida wasu dala miliyan 30. A yayin da muke aiwatar da kudirin majalisar dinkin duniya akan cin hanci ya zama tilas mu ja hankalin duk sassan al'umma domin yakar cin hanci da suka hada da farar hula da kamfanoni masu zaman kansu a cewar Walsh. Kokarin da Amurka ke yi ko kuma wata kasa ɗaya tilo ba zai isa ba har sai mun hada hannu baki ɗaya mu zartar da kudirin majalisar ta hanya madaidaiciya kuma tare da yin haka a bayyane. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya umarci rundunar sojojinsa a yau Litinin da ta janye da yawa daga cikin dakarun kasar da ke Siriya. Ya yi wannan sanarwa ce a lokacin da ya kai wata ziyarar bazata a wani sansanin sojojin sama a Hemamin da ke lardin Latika inda ya haɗu da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad. Sojojin Rasha sun shiga yankin Siriya ne a ƙarshen shekarar 2015 a ƙoƙarinsu na marawa sojojin Assad baya. Putin ya bayyana cewa sojojin na Rasha da Siriya sun riga sun murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da kullun take shirye domin yaƙi, yana mai nuni da ƙungiyar ISIS. Kafar yaɗa labaran Siriya ta ce Assad ya gode wa Putin akan irin wannan rawar da ya taka na yaƙar ta'addanci a Siriya, inda ya ƙara da cewa mutanen Siriya ba za su manta da rawar da sojojin Rasha suka taka ba. Ziyarar da Putin ya kai Siriya ita ce ta farko da ya taɓa kaiwa, kuma ta zo ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Misra.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai soro da taimaka a gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokacin wato Justin, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.